This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan kuna cikin koshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke muku lale marhabin a cikin shirinmu na wannan lokaci. Yau Alhamis 7 ga watan Nuwambar shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Shugabannin China da Taiwan sun taya Donald Trump murnar lashe zaben shugaban kasa da yayi. Sojojin Isra'ila sun kai wasu harhare ta sama a yau Alhamis inda suka auna yankunan kudancin birnin Beirut. Gwamnatin Birtaniya ta faɗa a yau Alhamis cewa ta kakaba takunkuma mafi yawa cikin watanni 18 ga rasha.
Kanin labaran duniyar kenan. To yayin da ake ci gaba da tsokaci a sassan duniya kan nasarar da tsohon shugaba Donald Trump ya samu a zaben Amurka. Kowane sashe masana ke yi kan irin hudar kasuwancin da za a iya gani tsakanin Amurka da Najeriya idan ya kafa gwamnati.
Idan ya ce zai daina sayan wannan kayayyaki musamman man fetur dinmu da kuma harkan wasu ma'adinai, to kaga wannan zai rage kudin shiga a Najeriya.
Sannan a jamhuriyar Nijar zanga-zanga aka yi a yau Alhamis kan matsalar gurɓata muhalli. Za ku ji irin girman matsalar a ƙasar ta Nijar. Muna kuma tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ke gabatarwa, wanda ci gaba ne kan tattaunawa game da cututtukan da ke bijirewa magunguna. Da mafi duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Shugabannin China da Taiwan sun taya Donald Trump murnar lashe zaben shugaban kasa da ya yi, duk da karuwar rashin tabbas kan yadda wa'adin mulkinsa na biyu zai yi tasiri a sassan mashigin Taiwan. Shugaban China Xi Jinping ya buƙaci China da Amurka su samu hanya mai kyau don yin aiki tare a sabon zamani don amfanar ƙasashen biyu da kuma duniya baki ɗaya. Ya yi fatan ɓangarorin biyu za su kiyaye ƙa'idojin mutunta juna da zaman lafiya tare da haɗin gwiwa ta yadda za a samu nasarori, ƙarfafa tattaunawa da tuntuɓar juna yadda ya kamata, da cimma maslaha kan bambance-bambance da kuma faɗaɗa haɗin gwiwa don cin moriyar juna, a cewar wata sanarwa da kamfanin dillancin labarai na Xinhua na ƙasar China ya karanta a ranar Alhamis. Shugaban ƙungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte ya faɗa a ranar Alhamis cewa haɗin gwiwar sojojin Koriya ta Arewa da Rasha kan Ukraine wata barazana ce wadda ba ta tsaya ga Turai kawai ba, kuma dole ne a magance ta tare gaba ɗaya. Rutte ya shaidawa manema labarai kafin ganawa da shugabannin Turai a Budapest cewa wannan rawar da Koriya ta Arewa ta taka a zahiri ta nuna yadda waɗannan ƙasashe ke aiki tare, wato China, Koriya ta Arewa, Rasha da kuma Iran. Wannan yana ƙara zama barazana ba wai kawai zuwa yankin Turai na NATO ba, amma kuma ga Amurka saboda Rasha tana baiwa Koriya ta Arewa sabbin fasahohi. A madadin haka ita kuma Koriya ta Arewa ta taimaka da yaƙi a kan Ukraine. Rutte ya faɗa cewa muddin Rasha ta yi nasara a kan Ukraine za ta ƙara ƙarfi sosai da kuma kayan aiki masu kyau, inda za ta zama babbar barazana tun daga iyakar NATO har kuma zuwa Amurka. Shugaban NATO ya ce yana fatan tattaunawa da sabuwar gwamnatin Trump. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Birtaniya ta faɗa a yau Alhamis cewa ta kakaba takunkuma mafi yawa cikin watanni 18 ga rasha, inda ta auna ɗaiɗaikun mutane da ke da hannu a yaƙin Ukraine, rukunonin sojojin haya a Afirka da kuma wani harin makami mai linzami mai guba da aka kai a Birtaniya. Ma'aikatar harkokin wajen Birtaniya ta ce ta kakaba takunkumai ga kamfanoni da ɗaiɗaikun mutane 56 da nufin daƙile ƙoƙarin yaƙin shugaban Rasha Vladimir Putin da kuma munanan ayyukan Rasha a duniya. Daga cikinsu akwai kamfanoni 10 da ke China da aka ce suna samar da injina da kayayyaki ga rundunar sojin Rasha.
To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya. tun bayan ayyana tsohon shugaban Amurka Donald Trump a matsayin wanda ya lashe zaben da aka yi ranar Talata. Kasashen duniya ciki har da Najeriya ke ta lissafin yadda makomar tattalin arzikin su za ta kasance a sabuwar hulɗa da Amurka. To koyaya matsayin Najeriya yake, wakilinmu a Lagos Babangida Jibril na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Wani tsari na bunƙasa cinikayya tsakanin Najeriya ko Afirka da ƙasar Amurka shine shirin nan na AGOA wanda ke baiwa 'yan Afirka damar fitar da kayayyaki ba tare da biyan haraji ba zuwa ƙasar Amurka. Shirin da ake tsoron cewa Donald Trump a wannan karan zai taka masa birki. To koya shugabancin sabon shugaban na Amurka Donald Trump zai shafi tattalin arzikin Najeriya da Amurka? Tambayar kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, wani masanin tattalin arziki da saka jari.
Kamar yadda mutane suke ta nuna damuwa akan makoman dangantakan Najeriya da Amerika tun bayan dawowan shi wannan sabon shugaba watan Donald Trump, wannan dubawa da mutane suke yi shine a matsayin shi na wancan karin da ya shugaban kasa, akwai abubuwa uku da ya maida hankali akai wanda a wannan lokacin ma a lokacin da yake yakin neman zabe yana ta maimaita su. Watan na farko shine Amerika ita ce a gaban shi, watan sannan kuma yana so ya haɓaka kokarin neman makamashi na gida ba su rage watan shigo da makamashi daga waje, sannan kuma yana da sha'awan yadda yake magana cewa don ya karfafa tattalin arzikin Amerika zai ƙara kuɗin shigo da kayayyaki, sannan kuma yana da bukata a rage kuɗin ruwa saboda kamfanonin da ke kasan samu su gudanar da harkokinsu.
Kenan akwai kayayyaki da miliyoyin naira ko daloli da ake saya daga Amurka, kuma haka ita ma Amurkan tana cin gajiyar tattalin arzikin Najeriya.
Misali, a farkon rabin shekarar nan na bana Najeriya ta shigo da kaya na kusan $2.2 trillion daga Amerika, kuma ta sayar musu da kaya na kusan $3 trillion. To kaga idan yace zai daina sayan wannan kayayyaki musamman man fetur din mu da kuma harkan wasu ma'adinai, to kaga wannan zai rage kudin shiga a Najeriya wanda zai shafi kudaden da suke shigo mu Najeriya ta hanyar kudin musaya watan kudaden kasashen waje.
To akwai 'yan Najeriya da ke turo da kuɗaɗe daga ƙasar Amurka. Kana ganin tsarin shugaba Donald Trump na koran baƙi waɗanda ba su da rajista zai iya shafin wannan kuɗi da ake turowa daga ƙasar Amurka?
Ko da yake kaga Najeriya an yi tufakin Najeriya duk shekara tana samun kusan $20 billion daga 'yan Najeriya waɗanda suke ƙwararru ne suke zaune a Amurka, haka kuma suke ayyuka suna turo da kuɗi ƙasa, suna turo da kuɗi a nan Najeriya. To kaga irin waɗannan kuɗaɗen yana taimakawa wurin gina ƙasar Najeriya. To idan ya ce ya hana ko kuma zai koro wa'annan bakin, to kaga wannan kuɗin za su ragu, duk da cewa dai su mafi akasarin wa'anda suke turo wa'annan kuɗin ba baki bane na haure. Wasunsu yawanci suna da aikin yi kuma suna da aiki mai mahimmanci kamar likitoci da injiniyoyi da suka kware a fannoni.
To ya duk wani mataki na tattalin arziki da zai ɗauka zai shafi darajar takardar kuɗin Najeriya naira wanda yanzu haka ma ake faman farfaɗo da ita.
Ganin kokarin dangantaka da ke tsakanin Najeriya da Amerika, idan ya dauki wannan tsauraran mataki zai iya shafin tattalin arzikin Najeriya ta hanyar kuɗin musaya, saboda kaga idan ya rage sayan makamashi daga Najeriya kaga wannan zai shafi kuɗin da Najeriya take samu. Haka kuma idan babu kuɗin musaya kaga darajar naira din zai ƙara faduwa saboda ƙarancin samun kuɗi din na musaya wanda yake dalar Amerika ne. Haka kuma za a iya samun hauhawar farashin kayayyaki wanda ya tasoro daga kayayyakin da ake sowa kasan waje musamman daga Amerika, zai sa kayan Najeriya su karu.
Dr. Dauda Muhammad Kwantagora kenan, masanin tattalin arziki da saka jari, yake sharhi dangane da makomar tattalin arzikin Najeriya da kuma matakan da sabon shugaban Amurka Donald Trump zai dauka na hulɗansa da Najeriya da ma wasu kasashen Afirka da ma duniya baki daya. Babangida Jibril, muryar Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibril, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Sojojin Isra'ila sun kai wasu hare-hare ta sama a yau Alhamis, inda suka auna yankunan kudancin birnin Beirut kwana guda bayan da aka kai wasu hare-hare a kudancin ƙasar Lebanon da suka kashe akalla mutum 40. Hare-hare na yau Alhamis sun hada da wani hari da aka kai a kusa da filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Lebanon, wanda ya zo bayan da sojojin Isra'ila suka bayar da umarnin ficewa daga yankin na cewa mutane su bar yankin. na sojin Isra'ila ta faɗa a ranar Alhamis cewa ta kai hare-hare ta sama kan shedkwatar ƙungiyar Hezbollah da kayayyakin aikin soja a Beirut. Sabon shugaban ƙungiyar Hezbollah ya yi gargaɗi a ranar Laraba cewa dakarun sa za su yaƙi Isra'ila har sai sun tilasta musu yin kira ga zaman lafiya. Daga ƙarshe, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky na ɗaya daga cikin shugabannin duniya na farko da suka taya sabon zababben shugaban Amurka Donald Trump murnar lashe zaɓe. Amma akan titunan babban birnin ƙasar Ukraine da dama daga cikin 'yan ƙasar Ukraine sun ce suna fargabar cewa Trump zai iya cika alkawarin da ya yi a yakin neman zaɓe na kawo ƙarshen yakin ta hanyar tilasta musu yin sulhu da zai fifita Rasha. Shugaba Vladimir Zelensky ya taya Donald Trump murnar lashe zaben Amurka na ranar Talata. Ya kira wannan nasara mai ban sha'awa kuma ya ce ya yaba da ƙudurin Trump na samar da zaman lafiya ta hanyar ƙarfi kan lamuran duniya. A kan titunan birnin Kyiv an samu ra'ayoyi mabambanta. Wani mai suna Mikhail mazaunin birnin Kyiv ya ce,
I think that we could expect anything from him.
Na ganin cewa za mu iya sa ran wani abu daga gare shi. Ya iya ci gaba da manufofin gwamnatin Biden kuma yana iya zama mafi muni ko kuma ya zama mai kyau. Ita ma wata mace mai suna Miroslav mazauniyar birnin Kyiv ta ce,
He said that the war would end in 24 hours when he became president. Well, we're waiting.
Ta faɗa cewa yakin zai ƙare a cikin sa'o'i 24 idan ya zama shugaban ƙasa. Gaskiya muna jira mu gani.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu fafutukar kare muhalli sun yi jerin gwano a yau a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar da nufin nuna rashin jin daɗi a game da abin da suka kira jan ƙafar da ake fuskanta wajen tilastawa ƙasashen da ke gurɓata muhalli biyan diyya sakamakon illoli da suke haddasa wa al'ummomi da muhalli a ƙasashe masu tasowa. A wannan rahoto da za ku ji, Suleiman Barma ya duba mana girman matsalar ta gurɓata muhalli a Nijar wacce ke fuskantar matsalar kwararar hamada.
Masana sun kididdige cewa hekta 200,000 na ƙasar noma da kiwo ne ke gurɓacewa a kowace shekara a jamhuriyar Nijar sakamakon canjin yanayi, matsalar da ke tattare da wasu tarin illolin da ke shafar muhalli. Wani jigo a ƙungiyar fafutukar kare muhalli ta GVA, Umar Adamu, ya yi min ƙarin bayani game da girman wannan matsala a halin yanzu.
Na farko mun ka dauko ga nomanmu, lallai akwai zaizayen kasa, akwai kuma karamcin abinci, ko kuma in an kai ko lokacin da aka samu ruwa da yawa sai a samu ambaliyar ruwa da zai iya zo kuma da iska mai karhi da zai bata abinci ko kuma cimakan al'umma.
Haka kuma abin ke haddasa asarar rayukan jama'a da ta dukiyoyi yayin da dumamar yanayi ke janyo matsalolin lafiya.
Wajen fannin lafiya akwai cututtuka wanda a yau muke gani wanda da sun sananta a wayan shekara kadai in muka dauko ambaliyar ruwa da aka samu a ƙasarmu, an samu rishin mutane da suka rasa gidajensu, damomin daji wanda muka sani a da akwai ragowarsu don ba su da wurin da za su saya su yi rayuwarsu wanda ya kamata. Kuma iska da muke shaka wani lokaci iska ne wanda zai yi zama ma dan adam illa, don saboda akwai wayansu gas ko wasu sinadarai da mutane suke saukowa wanda bai da amfani ga dan adam ko yana da cuta ga muhallinmu. Muka diba kuma wurin da ake iya samu ruwa mita wajen 10 ko 20 a shekaru baya, yanzu wani wuri sai an yi ginan rijiya da kai metar 50 wani wuri haddai.
Nan 'yan fafutuka ne na gamayyar ƙungiyoyin kare muhalli ke zanga-zangar lumana a birnin Yamai a wannan Alhamis 7 ga watan Nuwamban 2024. Suna masu nuna rashin jin daɗi kan yadda manyan ƙasashen duniya, musamman masu arzikin masana'antu, ke birsu da shawarorin da aka tsayar a taron kare muhalli na duniya na 2022 da 2023 a game da buƙatar biyan diyya ga ƙasashen Afirka waɗanda ba su ci kasuwa ba, rumfa ta faɗa kansu. Har ila yau ga Umaru Adamu na ƙungiyar GVA.
Ana sa bashi ga ƙasashenmu dan su gyara mahalli kuma ba su suka bata mahallinmu ba kenan wayanda suka bata ya kamata ake lalle tilasu ne ya kamata ake sun biya wannan laihin da suka yi ma al'umma na duniya gaba dai
kungiyoyin wadanda ke shirin halartar babban taron yanayi da muhalli na duniya da za a bude a ranar 11 ga watan Nuwamba a birnin Baku na Azerbaijan sun kuduri aniyar ci gaba da wannan gwagwarmaya ta neman yi wa kasashe masu tasowa adalci kamar yadda kakakin gamayyar RGNCC Isa Garba ya bayyana
kokon da muke bisa gaskiya ne muke kenan kowane lokaci ne in ba mu ba diyan mu ko jikokin mu za su cin galaba wannan
kasashen Sahel irin su Niger na kan gaba a jerin mafi dandana kudar illolin canjin yanayi a duniya abinda masana suka ayyana cewa ya haifar da matsanancin talauci da karancin abinci sannan ana danganta lalacewar al'amuran tsaro a yankin da wannan matsala a wani lokacin da manyan kasashen duniya ke azurta kansu da ma'adanan waɗannan kasashe Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
karfe 10 na safe da kusan minti 16 wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka ga shirinmu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da yin magana ne akan irin yadda cututtuka suke bijirewa magunguna da ake kira da antimicrobial resistance wanda aka fi sani da AMR Idan mai sauraro bai manta ba, a makonni biyu da suka gabata, shirin ya yi cikakken bayani akan AMR wadda aka fara ganin sa a matsayin annoba a fadin duniya, da ma wasu muhimman bayanai game da yadda cututtuka ke bijirewa magunguna. Sai kuma lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki, inda muka yi alƙawarin kawo muku ci gaban shirin. To a yau ma, Dr. Muslim Bello Katagum zai ci gaba da yi mana bayani ne akan irin illolin da bijirewar cututtuka ga magunguna ke haifarwa. Likita gare ka.
Mun ciki ya tabbata cewa a Najeriya zalla kawai mu ne na 19 a duniya wanda akalla kasashe 204 muke da su to mu ne na 19 wanda suke fuskantar wannan matsala wanda tabbas hakan ya tabbata a asibitin mu. Wani likita ne wanda ya saba bada atimita ko kuma ya saba bada zallan email for example ne treating wannan condition din nan ko kuma ya saba bada tesnet amma ya kasance yanzu bazan iya bada wannan magungunan ba sai da fara tsanin wa'ansu magunguna ne additional ko extra ko kuma na ƙara dosage wannan magunguna kafin ya samu cin nasara a wannan ko kuma mutum ya zo da wani condition din da aidar an bada wani magani da zai iya treating din shi dan kwanaki kadan yanzu ba zai iya treating din shi ba saboda automatically he is already resistant to wannan medication din nan a dalilin haka kuma sai sa mutum ya dade a asibiti ya zo kashe kudin gado ya kashe kudin magungunan ya kashe kudin transportation din zuwa da dawowa da mutane za su nayi na kawo abinci da shiga da fita tare da bata lokaci na ba gaira ba dalilin asibiti da daukan nosocomial infection da ba bukata ya dauka kuma at the same time when it's a threat to modern medicine kamar da muka sani muka yi a lot of surgery wanda shine kaman fida kenan ko kuma a ce tiyata in general wallahi Allah mutum yana da wani problem ko kuma a ana so a masa organ transplant ne an canje wannan kodin alal misali ana so a sa masa sabuwar koda saboda wannan kodin ta riga ta buga ko kuma wannan huhun ya riga ta buga ko kuma ya kone a wani sashi na jikin shi ko ya samu matsala da sai an faro fata a jikin wani mutum ko kuma a jikin nashi an manna wato wani transplantation din nan da ake kenan auto transplantation da sauran su haka to ana bukata a bada magunguna da zai akalla banda su na sati 1 2 3 wallahi Allah in aka yi amfani da su plus wannan aikin da aka yi ne kuma za a yi cin nasara sai unfortunately kuma ba a samu ajin nasara ba saboda wannan resistance din da ake samu magani ya kamata a ce yake na sati 1 so akalla sai an bashi sati 2 kafin ya yi aiki ko kuma zuwa sati 3 ko kuma ma gabaki ɗaya ba zai yi aiki ba har sai an fara tunanin wani magani za a bayar daga ba kuma akan samu cost increase wato sai kasance kuɗi ya karu sauran magungunan da ake so a yi amfani da su dama mun riga da mun saba amfani da maganin 3,000 yana warkar da mu amma yanzu ba zai mana aiki ba akalla sai mun amfani da maganin 30,000 ko 40,000 to wannan shi ma ya ce manyan illoli na wannan resistance din kenan saboda kananun magungunan sun bar mana aiki so dole mu je manyan magungunan da dama ba a san sunan su ba ba amfani da su pharmacy ba sa kawowa to yanzu haka muna ji muna gani dole mu je muna nemo irin waɗannan magungunan don mu samu mu shawo kan wannan cutar da ya shiga jikin namu
to likita shin kamar wasu cututtuka ne ma ake samun bijirewar magunguna
so daga cikin manyan cututtuka cututtukan da ake samun resistance ko kuma bijirewa na magunguna, wato in ka sha maganin da ya kamata a ce ya aiki, amma saboda waɗannan cututtukan suna da taurin kai, sun ga da sun saba da wannan magungunan ba za su yi aiki ba, su ne cututtuka kamar haka. Na farko akwai Staphylococcus aureus, na biyu muna da Escherichia coli, muna da irinsu Enterococcus faecium, muna da irinsu Streptococcus pneumoniae, irinsu Klebsiella pneumoniae, irinsu Pseudomonas aeruginosa, sai kuma manyan da suka fi aukuwa a cikin muhallinmu na yanzu, irinsu ne malaria infection da muke da su, wanda mutum sai ya yi amfani da magunguna daban-daban kafin ya warkarwa, wani ma har ya riga da ya san cewa na haɗiya baya masa aiki har sai ya na allura, har ya je yana self medication. Haka ma irinsu Tuberculosis, wanda su kuma suna da manyan nasu illolin da har ya kai akwai multidrug resistance, so extensively multidrug resistance, har da ma aka samu pan multidrug resistance din da yake nufin cewa duk maganin da ya kamata a ce an yi amfani da shi wanda yake da wannan cuta na tuberculosis din, to ba zai masa aiki ba gabaki ɗaya, gashi cutar zai ci gaba da kama shi, yana ci gaba da naɗe shi, yana ci gaba da bashi wahala, maganin ya ƙi yin aiki, saboda already duk magungunan da ya kamata a ce mutum ya sha hala ya sha su a baya, wannan cututtukan kuma gashi suna da taurin kan da ba sa jin wani magani, saboda already mutum ya riga da ya saba wannan magungunan, ya riga da ya kashe immune system din shi, hakan ma kuma sai ya zo ya sa bai samu ya samu raka ba, wani ma har ya kai ga zuwa mutuwa.
Kamar wasu irin hanyoyi ya kamata mutane su bi don gujewa wannan matsala ta AMR?
Daga shi hanyoyin da ake bi kuma don yaƙar wannan antimicrobial resistance din, avoiding judicious use of antibiotics, wato yawan amfani da waɗannan magunguna kenan na antibiotics ko kuma antiviral, antimalaria ne, antibiotics ne, antifungal ne, ko kuma antiprotozoal, duk magani da ya kamata a ce an ja baya da su musamman ga mu likitoci da mu ne muke rubuta prescription din. Sai dai unfortunately ko da a ce mu mun ja baya da su, mutanenmu na pharmacy ba sa jan baya da yin haka. Yawanci su an mara lafiya ya zo ya faɗa masa complaint din shi, mutumin pharmacy zai haɗa masa maganin 4,000 ya zo ya miƙa masa. Shi kuma Ahmadu ne ya amfani da kuɗin mashin ko kuma ya sa mai a motar shi ko kuma ya sa mai abin hawan shi ya zo ya samu layin likita mutum kamar 30 ko 40 a gaban shi, ya je yana yin gwaji, yana ɗaukar lokaci akalla ya awa 6, awa 7 a asibiti, ya gwammace ya je pharmacy ya je minti 15 ko 20 a bashi magungunan da zai je karfa, to wannan yana jawo mana cikas aikin mu ba kaɗan ba. So kenan ko da likitoci sun yi kokari sun rage ba da magani, in ma'aikatan pharmacy da su suke sayar da wannan maganin ba su rage ba, to an riga da an ɓata lokaci ne. Saboda haka yana da kyau jama'a wanda suke fannin kiwon lafiya, da likita, da pharmacist, da nurses, da NCU din da suka san magunguna, su rage ba da magani har sai ta kama dolan, da kuma ba a sanin haka sai an zo an samu wanda yake da license din ba da wannan maganin, wanda zalla likita ne kuma yake da right, yake da kuma license din ganin mara lafiya ya bashi gado ko ya bashi magani ko ya ƙara masa jini ko kuma ya bashi gwaje-gwajen da ya kamata a ce yayi ko kuma tayi, da ne sai a bashi maganin da ya cancanta. Na biyu shine infection control measures, wato kiyayewa na watsuwan cututtuka a cikin al'umma. Don daga cikin manyan dalilan wannan antimicrobial resistance din nan shine kazanta da environment mutum da yake ciki. Ga kwata a nan gurin, ga bola a can gurin, ga nan gurin masayi ne ma wanda gabaki ɗaya yake buɗe, ko kuma akwai kazanta a angon ko wannan layin ko kuma wannan lungu-lungu sako-sako, kuma gashi ana ta'ammali da gurin, tela yana aikin shi a nan gurin, yara sun taso daga makaranta, ga mai shago yana buɗe, ga pharmacy can yana buɗe, ga masallaci yana buɗe ana sallah, ga kuma kwata, ga kuma bola, ga dabbobi, to wannan yana cikin babban dalilin da ya sa ma in the first place ake kamuwa da cututtukan. So in dai ya kasance ba a tsaftace muhalli ba, to ba kokonto a kai an riga samun irin waɗannan manya-manyan matsalolin kenan, wanda ko an sha magani ma kamar an ɓata lokaci ne, saboda mutum ya sha magani zai warke, amma kuma zai ƙara komawa gidan jiya ya ƙara ɗebowa wannan cutar, sai ya zo kuma ya ƙara aukuwa a jikin shi. Na gaba akwai antimicrobial stewardship programs, wato ya kamata a zo a ce ana zama da likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya don a ƙara jaddada musu lokacin da ya kamata a ce sun ba da magani da kuma irin magungunan da ya kamata a ce an bayar. Wanda kuma shawarin da zan bayar a ƙasar haka shine inda hali kowane magani ya dawo is a control drug, wato magani da ko dan pharmacy bai isa ya sayar ba, haka ma kuma wani wanda ba asalin standard ma'aikacin kiwon lafiya ba, basically wanda ba medical doctor ba kenan, bai isa ya bayar ba har sai an ga prescription tukunna daga asibiti, ga sunan asibiti, ga tambarin asibiti, ga signature likita, ga sunan likita, ga kuma inda an san cewa in ma likitan ya kuskure ne za a je a same shi a tambaye shi me yasa ya rubuta wannan maganin, to hakan ne kawai zai taimaka gurin dakatar ko kuma rage na wannan resistance da ake samu. Wato kenan mutum bai isa ya je pharmacy ba ya ce a bashi magani kaza da kaza da kaza da kaza, ko da ma yana rashin lafiya dole dan wannan pharmacy din nan sai ya ga prescription daga asibitin da aka ridda da ita, daga kuma likitan da aka san his license. Hakan ne kawai ke cikin babban hanyar da zai taimaka mana matuƙa na yaki da irin wannan resistance din da ake samu. But in as much as a ce likitoci sun yi riga da sun yi nasu kokarin, sauran ma'aikatan kiwon lafiya irin su chief, irin su nurses, irin su pharmacists din da su ma suna da wani ilimi akan wannan magungunan ba su kiyaye ba to kamar bata lokaci ne. R&D shine research and development. Yana da kyau gwamnatin Najeriya da gwamnatin kasashen Afrika su zauna su yi zaman daka mai kyau akan samun tsarin da zai kasance ana bincike sosai akan magunguna da yadda za a na iya developing magunguna masu kyau, saboda rashin wannan research and development din nan yana sa mutane ba su zama sanin ilimin me magani me ma hanyar da za a yi bidan a kiyaye, sai kasance akwai magunguna barkate a pharmacy, mutum zai zo dokon da yake so ya sha lokacin da yake so. Sai kuma public awareness shine sanar da al'umma gabaki ɗaya, wanda alhamdulillah shine muke gorin haka. Wannan kuma sanarwa ya kamata a ƙara jiddadawa al'umma akan cewa duk wani magani da mutum ya sha yana da side effect, da akwai magani da yake taba koda, wanda yake taba kwakwalwa, wanda yake taba zuciya, wanda yake taba hanta, wanda ma zai iya bugar da mutum in bai kiyaye ba. So wannan yana da kyau mutane su na iya sanin waɗannan magungunan don ya kasance cewa an guje wa yawan amfani da su. Su ma kansu likitocin yana da kyau suna tunawa yayin da za su rubuta maganin, suna wayin shin amfanin maganin ya fi riskin shi, eh ya fi, to za ka iya bayarwa. Amma ya kasance cewa in ka bada wannan maganin amfani zai bai wuce kashi 25 ba zuwa 30, illar shi shine kashi 70, to yana da kyau a kula da amfani da wannan maganin.
Masu sauraronmu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan an ilmantu, kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu wajen gujewa sha ko kuma yin amfani da magunguna ba tare da shawarin likita ba. Kuma mu tuna cewa lafiyar mu ita ce jarin mu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku, da kuma likitan da ya wayar mana da kai kan AMR, wato Dr. Muslim Bello Katagum, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Tumarin lagai da Hawwa, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
To yau za mu fara ne da saƙon Mahmud Salihu, ƙaurar na moda jihar Zamfara, Najeriya, mai cewa nasarar da ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya samu a zaben shugabancin Amurka na nuna cewa Amurkawa sun fi zaku da su kawo canji a siyasar duniya. Muna fatan wannan nasara ta zamo silar kawo ƙarshen yaƙe-yaƙen da Amurka ke kashe maƙudan kuɗaɗe wajen ɗaukar nauyinsu a sassan duniya daban-daban. Sai kuma saƙon Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Adam Gashuwa, masu cewa salamu da fatan alheri ga VOA Hausa. Martanin da shugabannin ƙasashen duniya ke mayarwa kan lashe zaɓen da Trump ya yi a karo na biyu, duk wani ihu ne kawai marar madafa, domin Amurkawa su fa suka san inda yake musu yoyo. Sai kuma saƙon Shehu Adamu Rijau, mai cewa wato shi dai Donald Trump matuƙar ya kara da mace a zaɓen shugabancin ƙasa, sai fa ya kayar da ita. Mun ga hakan tsakaninsa da Hillary Clinton, yanzu kuma ga Kamala Harris. To mu dai ƴan kallo ne fa kawai, domin dai inda baki ya karkata nan fa ya wuce ya zuba.
Yanzu kuma sai labaran duniya ta kai ce.
Shugabannin China da Taiwan sun taya Donald Trump murnar lashe zaben shugaban ƙasa da ya yi, duk da ƙaruwar rashin tabbas kan yadda wa'adin mulkinsa na biyu zai yi tasiri a sassan mashigin Taiwan. Shugaban China Xi Jinping ya buƙaci China da Amurka su samu hanya mai kyau don yin aiki tare a sabon zamani don amfanar ƙasashen biyu da kuma duniya baki ɗaya. Shugaban ƙungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte ya faɗa a ranar Alhamis cewa haɗin gwiwar sojojin Koriya ta Arewa da Rasha a kan Ukraine wata barazana ce wadda ba ta tsaya ga Turai kawai ba, kuma dole ne a magance ta tare gaba ɗaya. Rutte ya shaidawa manema labarai kafin ganawa da shugabannin Turai a Budapest cewa wannan rawar da Koriya ta Arewa ta taka a zahiri ta nuna yadda waɗannan ƙasashe ke aiki tare, wato China, Koriya ta Arewa, Rasha da kuma Iran. Wannan yana ƙara zama barazana ba wai kawai ga yankin Turai na NATO ba, amma kuma ga Amurka, saboda Rasha tana baiwa Koriya ta Arewa sabbin fasahohi, a madadin haka ita kuma Koriya ta Arewa ta taimaka mata a yaƙi a kan Ukraine. Gwamnatin Birtaniya ta faɗa a yau Alhamis cewa ta ƙaƙaba takunkuma mafi yawa cikin watanni 18 ga Rasha, inda ta auna ɗaiɗaikun mutane da ke da hannu a yaƙin Ukraine.
Masu sauraro baki ɗaya, wanda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 8:30 kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. kada manta muna nan a koda yaushe a shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, kazalika muna nan a Facebook, X, Instagram, har ma da YouTube idan kuna neman labarai da dumudumin su. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ta gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin, sai injiniyan mu Joe Gill, ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin namu na dare. Amma kada ku nisa, ga shirin yau da gobe.